أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سسرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatuwar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatuwarrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na Fatuwar Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau da yi muna asabar ne 20 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 21 ga watan Mayu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan adam gagaruman ni'ima da babbar baiwa wadda ɗan adam ya wajaba ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a kanta. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa muminai baiwa ta musamman, yayin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zaɓi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiko shi cikin wannan al'umma. Aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma ba karamar rahama bace, rahama ce babba ga duk duniya gaba daya, ba wai ga musulmi su kadai ba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Allah ce ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo rahama ga duniya duka. Annabi rahama ce hatta ga waɗanda ma suka kafirce masa, waɗanda ba su yarda da shi ba, waɗanda suka kin imani da shi, waɗanda suka ƙaryata shi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su, kuma Allah ba mai azabta su bane alhalin suna neman gafara. Dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya janye azabtarwa ta gaba daya, halakarwa ta bai daya ga wannan al'umma saboda albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da samuwar sa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana rahmatun muhdat, ni rahama ce da Allah ya kyautar ta zuwa ga dan adam ko zuwa ga halittunsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni lam ub'ath la'anan wa inma bu'ithu rahma, ba aiko ni dan in zama mai tsinuwa ba, an aiko ni dan in zama rahama. Allah subhanahu wataala ya faɗi sifofi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da dama a cikin Al-Qur'ani, ba dan komai ba, dan ya nuna wa mutane irin annabin da Allah subhanahu wataala ya zaba musu, ya nuna musu wannan kyauta da yayi musu ba karamar kyauta bace. Ubangiji subhanahu wataala ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Allah ya ce hakika wani manzo ya zo muku daga jinsinku, ba daga wani jinsi ba, ba daga cikin mala'iku ko aljanu ba, Allah ya aiko shi daga cikin jinsinku ko mutane. Azizun alaihi ma anittum, duk abinda zai wahalar da ku mai girma ne a wajensa. Harisun alaikum, mai muku kwadayin alkhairi ne. Bil mu'minina raufur rahim, mai tausayi ne da jin kai ga mu'mini. Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da sifofi irin waɗannan masu girma, sifofi waɗanda suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam rahama ce ga al'umma. Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fadhdan ghaliz alqalb lam faddu min hawlik, saboda rahamar Ubangiji ne yasa kake tausasa musu, da ka kasance mai kakkausan hali, mai busasshiyar zuciya. Lam faddu min hawlik, da duk sun watse daga wajenka. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama wato baiwa ce daga Allah subhanahu wataala, da Ubangiji Subhanahu wata'ala yayi masa tanadi na musamman ya sifanta shi da manya-manyan sifofi ya sifantu da halaye na kwarai ya sifantu da amana ya sifantu da gaskiya ya sifantu da cika alkawari ya sifantu da girmama na gaba ya sifantu da tausayi da jin kai ya sifantu da taimakon mai bukatar a taimaka masa ya sifantu da san zaman lafiya da tabbatar da shi cikin al'umma annabi ne da ya cancanci wannan suna da Allah ya ce da aka kira shi da shi wato nabiyur rahma annabi ne na rahma wannan annabi ubangiji subhanahu wataala ya karfafe shi da dukkan abin da Allah subhanahu wataala yake karfafar annabawansa da shi ya ba shi mu'jizar da bai taba ba mu wani annabi irin ta ba mu'jizar da ba za ta taba disashewa ba ba za ta taba yinkewa ba a dukkan zamani a dukkan lokaci cikin kowace al'umma mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam tana nan daram ba za ta taba bacewa ba duka annabawa da Allah ya aiko Allah yana ba su mu'jiza ce daidai da lokacin su mu'jizar da mutanen su za su gani su yi imani da ita ko su yi imani da wannan annabin in ya zanto wannan annabin ya tafi to sai dai a bada labarin mu'jizar sa amma ba za a saki ganin ta ba Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Salih mu'jiza ta annaka wato wannan taguwa da ubangiji subhanahu wataala ya bashi ita wannan taguwa wadanda suka yi zamani da annabi Salih sun ganta wadanda suka yi zamani da annabi Salih sun ga irin abinda Allah subhanahu wataala ya nufa da wannan mu'jiza amma wadanda za su zo daga baya ba za su san ta ba sai dai su ji labarin ta haka nan Allah subhanahu wataala ya ba annabi Musa mu'jizozi 9 ayatin bayyinat mu'jizozi guda 9 wadanda suke bayyanannu mafi fitowar wadannan mu'jiza sune sandarsa da Allah subhanahu wataala ya bashi wacce in ya jefar da ita take rikidewa ta zama muciziya da hannunsa da yake fito da shi ya dinga haske kamar tocilan wannan mu'jiza ce da Ubangiji subhanahu wataala ya bashi wanda a dalilin ta mutane suka yi imani suka yarda cewa shi manzon Allah ne amma daga bayan wucewarsa wannan mu'jiza ta zama labari sai dai kawai a bamu labari mu yadda mu gaskata cewa lalle Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa mu'jizozi walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat Allah ya bawa annabi Musa ayoyi bayyanannu haka nan annabi Isa alayhi salam Allah ya bashi mu'jizozi na raya matacce na warkar da mara lafiya mara ido ya dawo masa da idan sa kurma ko bebe ya dawo masa da jinsa ko ganin sa duka waɗannan mu'jizozi ne waɗanda annabi Musa alayhi salam annabi Isa alayhi salam ya zanto yana da su kuma mutanen sa da suke lokacin sa suka gani suka ƙara yin imani da cewa manzon Allah ne amma bayan tafiyar sa to sai dai kawai a bada labari mu da muka samu labari daga alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wasallam muka yadda cewa eh lalle hakan ta faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jizozi kashi biyu ya bashi kashin da mutanen sa suka gani a lokacin sa irin su tsagewar wata irin su bubugowar ruwa daga hannunsa Allah subhanahu wataala ya ce iktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar annabi sallallahu alaihi wasallama ya zanto zai sanya hannunsa a cikin ruwa kankani amma dandazan mutane masu dimbin yawa daruruwa su sha wannan ruwan su shayar da dabbobin su ta ba tare da ruwan ya kare ba haka nan abinci dan kadan annabi sallallahu alaihi wasallama dalilin addu'ar sa abincin nan ya ishi al'umma mai yawa mutane masu dimbin yawa su ci su koshi su bashi waɗannan duk mu'jizozi ne da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi wanda mutanen sa suka gani suka ƙara samun nutsuwar cewa waɗannan lalle daga Allah yake Allah ya isra'i da shi yayi mai iraji da shi Allah ya bamu labari subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير to duk wadannan mu'jizozi ne wadanda Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda mutanen sa suka gani a lokacin su aka ba mu labari muka yadda muka yi imani da cewa eh lalle Allah ya bashi wannan mu'jizozi amma kuma akwai wata mu'jiza wacce ita kuma mu'jiza ce ta har abada mu'jiza ce da ba za ta yinke ba ita ce mu'jizar alqur'ani Allah ya bashi littafin da ya gagari duniya ya gagari al'ummar larabawa a wannan lokaci ya gagari al'ummar ahlul kitabi wadanda suke da ilimi Allah subhanahu wataala ya sanar da su ilimin littafin da ya saukar, ya sannan ya gagari dukkan wani wanda zai zo bayan sa. Babu wanda zai iya kawo wani abu kwatankwacin alqur'ani wanda ya danganci alqur'ani ko ya kama da alqur'ani wajen fasahar sa da hikimar da take ciki, wajen shiriyar da ya kunsa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Babu wani littafi da ya kunshi shiriya kamar irin alqur'ani. Babu littafin da ya kunshi tsarin rayuwa da tsarin yadda dan adam zai rayu cikin aminci, cikin salama, cikin kwanciyar hankali kamar yadda alqur'ani yake bayanin sa. Wani abu ne da dukkan masu hankali wanda suka san abin da suke yi suka yadda cewa babu wani tsari da dan adam ya taba kawo a duniya ko zai kawo nan gaba wanda zai yi kama da tsarin da alqur'ani ya zo da shi. Babu shakka wannan mu'jiza ce da kowa sai ya sallaba mata, matukar dai ya karanci alqur'ani ya san abin da yake ciki. Mu'jiza ce wacce har gobe masana masu bincike suke ƙara gano ta wanda take kunshi a cikin alqur'ani, irin shiriyar da alqur'ani ya kunsa na kowane bangare na rayuwar dan adam, abinda ya shafi rayuwar sa tsakanin sa da ubangijin sa, rayuwar sa tsakanin shi da dan uwan shi dan adam, rayuwar shi tsakanin sa da mutanen da yake kewaye da shi, abinda ya shafi zamantakewar aure, zamantakewar al'umma a junan su, zamantakewar wato kasuwancin mutane, tattalin arziki, tsare-tsare na zaman lafiya ko na yaƙe-yaƙe, dukkan wani abin da kake sani dan adam zai buƙace shi da rayuwar sa ta yi kyau, alqur'ani ya zo ya kunshi wannan tsari. Babu shakka wannan mu'jiza ce da babu wani wanda zai iya kawo kamar ta. Babu wani tsari da aka taba kawowa wanda yake da tabbaci kamar tsarin alqur'ani. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya gama yi masa komai. Mu musulmi da muka yi ibani da wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, muka yi da addinin da ya zo da shi, mu ne muke buƙatar har kullun mu riƙa yi wa kanmu wa'azi, muna jawo hankali ga junanmu akan cewa mu riƙe wannan addini da ya zo da shi. Mu sani cewa gatanmu shi ne wannan addinin, ba mu da wani gata da za mu yi tunƙaho da shi a rayuwa in ba addininmu ba. Saboda addininmu shi ne gaba da komai, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne gatanmu, ba mu ne gatansa ba. Ko da mu ko ba mu, ubangiji subhanahu wataala ya gama masa komai. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra wa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab wadh-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. So haka Allah subhanahu wataala ya gama yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata gata da yake bukata ta duniya ko wata gata da yake bukata sa a lahira. Ubangiji ya ce zai yi ta yi masa har sai ya ji ya gamsu ya yarda. Don haka shi ba mu ne gatansa ba, amma dai shi ne gatanmu. To mu sani babu abin da za mu yi mu taimaka wa kanmu, mu taimaka wa rayuwarmu, rayuwarmu ta duniya da rayuwarmu ta lahira, mu taimaka wa alaƙarmu da ubangijinmu ta yi kyau, irin mu rike Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu rike koyarwar sa, mu rike addinin da yazo da shi, mu rike karantarwar sa. Wannan shine abin da zamu yi mu ƙara taimakon kanmu, ba wai shi mu taimake shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar taimakon mu. Allah subhanahu wataala ce masa wallahu ya'simuka minan nas, kuma Allah ya cika masa wannan alƙawari ce kaje Allah ne zai tsare ka daga mutane. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin saukar wannan ayar akwai masu yi masa masu tsaron sa, in zai fita ako suna gadin sa ko a gida, da wannan aya ta sauka Annabi ce to kowa ya kama gaban sa, Allah ya riga ya mun alƙawari zai bani kariya, wallahu ya'sibuka minan nas, kuma haka Allah ya bashi kariya din. Duk da wannan aya ta sauka kafirai suna ji, makiyan sa duk sun ji sanda ake karanta wannan ayar cewa Allah zai kare shi. Ba wanda ya ce to bari in yi abinda zai nuna alƙur'ani nan ba gaskiya yayi bane, bari in yi wani abu da zan cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kashe shi ko in jigata shi. Sai zanto ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da wannan alƙawari ya Annabi sallallahu alaihi wasallam, har ya gama isar da sakon da Allah ya dora masa, har Allah ya shaidar an isar da sakon nan, komai ya cika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah ya tabbatar da cewa addinin ya cika, sai da wannan ya samu, sannan Allah subhanahu wataala ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani abu ya cutar da shi ba, ko kuma ya rasa rayuwarsa a wajen daukaka wannan isar da wannan addini saboda haka wannan ita kanta mu'jiza ce da take tabbatar da cewa alqur'ani daga Allah yake don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duk abin da yake bukata mu ne yanzu muke bukata mu samu abin da zamu samu na albarkar wannan addini da yazo da shi ba za mu samu wannan ba kuma sai ta hanyar komawa mu rike karantarwarsa da koyarwarsa mu yi tutiya da abin da ya bar mana ba mu yi tutiya da abin da mu muke da shi ba ko muka kirkira muka sa muka dora kanmu akan sa a'a abin da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana babu abin da zamu yi mu taimaki kanmu mu taimaki addinin mu irin mu karantar da duniya wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duniya ta san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam musulmi suna da karancin wannan ba mu san shi ba mu a karan kanmu da dama daga cikin musulmi ba su san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam sunan da suke ji kuma cewa manzon Allah ne kuma yana da daraja kuma yana da gata a gurin Allah wannan ilimin da yawan musulmi shi suke da shi a dunkule amma in ka ce kai bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da matsayi a gurin Allah karanto ayoyin da suke magana akan matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam fadi wani abu na sirarsa yaya haihuwarsa ta kasance yaya tasowarsa da tarbiyyar da ya samu yaya girman sa yaya ya kasance kafin a aiko shi bayan an aiko shi yaya ya kasance wace irin alaka da zamantakewa yayi da mutanen Makka yaya amanar sa take me ka sani game da gaskiyar sa da yawa daga cikin musulmi a yau manyan su da kananan su masu ilimin zamani da wanda ba su da shi ba za su iya baka cikakkiyar ansa dangane da wannan ba abinda dai suka sani manzo annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne Allah ya aiko shi alqur'ani shine littafin da Allah ya bashi wannan ma'aluma wannan ilimi ko wannan bayani dunkulalle shi kawai suke da shi amma ba su da cikakken bayani ba su da cikakkiyar data dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu dayan su yana da cikakken labari akan wani fitaccen dan kwallo ko akan wani fitaccen dan film ko akan wani fitaccen dan dambe ko wani fitaccen dan siyasa duk ya san komai nashi da shige da ficin sa da tasowar sa da karatun sa da inda yake da hammar abincin da yake ci da wanda baya so amma bai san wani abu dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba babu shakka sai idan mu karan kanmu mun san wane ne manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanne sifofi ne ubangiji subhanahu wataala ya cika shi da su wanda suka sa shi ya zama shine fiyayyen halittu gaba daya wani irin karantarwa ce yazo da ita wani irin soyayya da kauna ya nuna al'ummarsa dole ne sai mu musulmi mun san wannan mun san wane ne annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama sanin mu da zamu yi shi zai ba mu dama kuma sanar da wasu wadanda ba su san wane ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su san shi san annabi sallallahu alaihi wa sallama su san dabi'unsa su san halayensa su san sifofinsa su san komai nashi ta haka ne zamu ja waɗanda ba su san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su girmama shi da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba wasu ma manyan yahudawa ne a duniya wasu manyan nasara ne waɗanda suka yi karatu a cikin ilimin addinin musulunci suka fahimci addinin musu suka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam dole suka fito su da kansu suka yi ikirari kan cewa ba a taba yin samun wani dan adam da ya sifantu da kyawawan sifofi da sifantuwa da sifar girma irin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dole su yi imani da banzancin sa ba amma a matsayin shi na dan adam sun yarda cewa ya sifantu da wasu sifofi waɗanda ba a taba samun irin su ba a tarihin dan adam to ba komai yasa haka ba karantawar da suka rika yi suka san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa har suka fito suka yi wannan ikirari duk da cewa mafiya yawancin su hasada ta rufe musu zuciya sun san gaskiyar sun kiyarda da ita kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun suna sanin sa kamar da suka san ƴaƴan su amma da yawa daga cikin su wasu jama'a daga cikin su suna boye gaskiya alhalin sun santa to dole ne mu fito mu karantar da mutane waye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ba za ta yi ba sai mun san shi sannan mu yi aiki da abin da yazo mana da shi ga a sifofin mu muma a dabi'un mu a halayyar mu a mu'amalar mu muna kwatanta wannan dabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka ne zamu shiga cikin zukatan waɗanda ba su san shi ba su san shi da haka ne zamu samu sanin girman sa da sanin shi wane ne da jinjina masa a cikin dukkan wasu abubuwa da yazo da shi waɗanda suka taimaka wa rayuwar dan adam. Allah ya taimaka mana baki daya.
Amin suma nan. Mala Allah ya saka alkhairi. Zamiyar mu ta farko ayu ta zo daga Abdul Karim Bauchi wanda yake cewa mallan menene hukuncin matafiyin da idan yayi tafiya zai iya ci gaba, wato yake ci gaba da cin abincin sa matsayin matafi kamar yadda yake kasar.
Matafi yana da dama ya aje azumi, matukar dai tafiyar nan tashi tafiya ce ta halal, ba tafiya ce ta saban Allah ba. Allah subhanahu wataala ya halatta wa wanda yake matafi akan cewa ya aje azumin sa in ya ga dama kuma sai ya rama nan gaba. Allah subhanahu wataala ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun fi ayyamin ukhra, wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya ko yana halin tafiya, to ya abin nan sai ya rama, ya ajiye sai ya rama a wasu kwanakin daban. Saboda haka matafi yana da damar ya ajiye azumi a halin tafiya, amma ya sani zai rama. Ajiye azumi ga matafi ba dole bane, wato ba tilas bane cewa matafi dole sai ya ajiye azumi. Matafiya sun kasu gida-gida, akwai wanda zai yi tafiya ya je cikin wato cikin kwanciyar hankali, cikin jin dadi ya yi tafiyar sai ya je inda zai je ya dawo ba tare da ya jiga ta ba. To wannan in ya ga dama yana iya aje azumi, in ya ga dama kuma yana iya yin azumin sa. Akwai wanda shi kuma in yayi azumin zai sha wahala, to wannan aje azumi yafi akan yayi azumin. Akwai wanda in yayi azumin ba wahala ce kankanwa zai sha ba, zai iya kai shi ma ga wani yanayi da zai iya rasa lafiyarsa ko zai iya rasa rayuwarsa, ta wani haramun ne ma gaba daya yayi azumi a halin tafiya. Saboda haka wanda tafiyar ba za ta jiga tashi ba yana da dama yayi azumi ko ya aje azumi, wanda kuma ya zanto tafiyar nan za ta kai shi zuwa ga wani yanayi mai wahala, ta wani haramun ne a haƙƙinsa yayi wannan azumi.
Kuma sakallan mu kuna tare da shirin Fatai Rama ne daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma muna tare da shi malaminmu Professor Sheikh Muhammad Sani Marjulimu, babban malami a sanjar na zanen shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kano, Kano, wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa. Za ku ci gaba da cikin shirin idan mun dawo daga hutun takaitaccen lokaci ku da kace. Barkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatuwar Rahma, inda muke tare da shehi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kano, Kano, wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. To malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda shi kuma yake cewa menene hukuncin mutumin da matarsa take da sunan mahaifiyarsa kuma yake kiran matar tasa da sunan mamana.
Eh wannan ba zai zama wai matsala ga auren su ba, dan ya ce mata mamana, dan yana nufin sunan su ɗaya da sunan mahaifiyarsa, duk da cewa da zai bar wannan din da yafi dan a samu nutsuwa. Amma ba wai fadar haka zai zama yayi inda ake cewa zahari ba. Zahari abinda ake nufi da zahari mutun ya kwatanta alakar sa da matarsa, irin alaka ta aure da mahaifiyarsa. To wannan shine yake cewa ta haramta gare shi har sai yayi kafara. Amma dan ya ce mata mama na, yana nufin sunan su ɗaya da mamarsa, wannan ba zai zama ba shine zahari ba. Amma da zai bar wannan din da wani abu da yake da shubha ko yake sa kaikai, barin sa yafi dacewa.
To sai wannan yake cewa mallan ya kasance yana kasuwanci na provision a can jihar Lagos, yace to shine yaji wasu suna cewar dole ne su rika fitar da zakka, yace kuma gashi wani jarin sa ma bai wuce 40,000 zuwa 50,000 ba, yace yana son karin bayani game da wannan.
Wallahi yana nufin cewa sun yi hadaka, wasu sun ba da 50,000, wasu 40,000, wasu kaza, aka hada kudi ake kasuwanci. Ina jin wannan shi yake nufi da tambayar. In haka yake nufi, babu shakka ba wanda yake fidda zakka sai wanda dukiyar ta kai nisabi, wato ta kai iya gejin da ake fitar mata da zakka. Inda a ce mutane daban-daban za su hada kudade, kudaden nan in aka dube su a dunkule za su kai gejin da ake fidda masa zakka, wato za su kai nisabi. Amma in kowa ya karbi nashi ba zai kudin sa bai kai nisabi ba, wannan ba za a yi masa zakka ba. Ita zakka tana wajaba ne akan mutum, ba wai akan mutane a dunkule ba, akan mutum. Saboda haka wanda kudin sa a cikin wannan hadaka ya kai nisabin zakka, shine kawai zakka take kansa, shine zai yi lissafin inda kudin sa ya kai, sannan ya fitar masa da zakka in shekara ta yi amma da kudin sa a cikin wannan hadakar bai kai nisabi ba to ba a cewa ai a hada da dan uwansa ya zama ya ba da nisabi dai wannan ba ba a yin sa a zakkar kudi saboda haka wannan kudade nasu babu zakka a ciki har sai wanda kudin sa ya kai nisabi
to shi kone ke ta mallan mutum ne dora shi akan dukiyar sa ta kula da shagon sa yaji to abin da yake bashi na kullun baya isar sa to saboda haka da kuma tsoron kar ya taba masa dukiya sai shi kuma ya sanya nasa kudin ya siyo wani abu wanda ba a siyarwa a wannan shagon yake siyarwa domin ya samu abin da zai rika isar sa shi ne ke ta amma bai ga wannan mai shagon ba shin yaya hukuncin wannan abin da yayi
to a kaida duk abin da yake naka ne mallakin ka ne kana iya ka sayar kuma duk abin da ka samu akan abin da naka ne riba duk riba da ka samu halalce ta taka ce ba ce kai haramun ba kawai dai irin wannan gudun kada a samu rikici ko a samu wata shubha ya ganka kana yin wasu abubuwa da wasu kudade wanda shi bai san ka da su ba ya rika zaton cewa ko a cikin dukiyar sa ka dauka babu laifi dan ka sanar da shi cewa akwai abu kaza ka saya kana sayarwa kai ma tare da nashin yin hakan in har da fahimtar juna ba zai kawo wani abu ba amma dai abin da kace daga wannan ba zai zama yana da laifi ko na haramun ba sai dai ko shi akan yi kokari a kaucewa abin da zai zama rikici ko a muna nawo mutun zato a kansa to wannan zai sa shi zai sa ka iya sanar da shi domin guje ma fadawa cikin wannan rikicin
to shi kone ke ta mallan menene hukuncin musulmin da yake bayar da mushin dabba ga waɗanda suke ci
haramun ne dan an ce kai dan su suna ba musulmi ba su kansu ai mukhatabuna min furu'i shari'a duk da in sun yi wani abin da yake na wajibi ba lada za su samu saboda su karbi imani ba su karbi addini ba su karbi musuluncin ba to amma in sun yi haramun duk wani aiki da zai yi na haramun yana daga cikin laifuffukan da za a kama shi da shi ranar gobe kiyama ba za a ce ai tunda shi bai imani ba to duk aikata haramun da yayi shi wannan babu komai tunda ba musulmi bane a shi yasa a lahira da Allah yake gaya mana cewa za a tambaye yan wuta masalakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin wa kunna nukathibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin aka tambaye su cewa me ya shigar da ku cikin wuta wutar saqar sai suka ce lam nakum min al-musallin ba mu zanto cikin masu sallah ba wato ba ma sallah wa lam nakum nut'imu al-miskin ba ma ciyar da miskini to ba ma daukan dukiyar mu fitar da zakka a ciki wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance muna kutse cikin ƙaryata addini cikin ƙaryata annabi tare da masu kutse wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance ma muna ƙaryata cewa babu ma ranar alkiyama kaga wadannan ba musulmi bane aslan amma kuma gashi a lahira ana suna maganar cewa cikin alililin da yasa aka yi musu azaba shine ba sa sallah to wanda yake kafiri ai kaga maganar sallah ma ba ta so ba amma dai rashin yin sallah nan tana daga cikin tana daga cikin abinda zai sa yana da cikin abinda Allah zai musu azaba akan sa to haka nan cin mushin da za su yi duk da ba su musulmi bane shi ma laifi ne suke yi laifi ne akan laifi haka duk abin da yake laifi bai kamata kai ka taimaka ma wani akan laifin sa ba ka ce misali kai baka shan giya amma zaka sayarwa mai shan giya ko zaka yi kyauta da giya ga wani mashayin giya kaga wannan baya zama halal ko ya zama daidai kai saboda ka haramun ne ka dau abin da yake mushe ne ka ba ma wani dan yana ci wannan haramun ne baya halatta in kai haka to kai tarayya da shi wajen sabawa Allah
to shi kuma ne ke cewa mallan mutum ne zo wucewa sai ya samu za a sallaci gawa sai ya bi alhali kuma tafarsa akwai najasa shin me mene matsayin haka
duk abin da ake bukata ga sauran salloli na filfilu ko na farilla haka ake bukata a sallar jana'iza ana bukatar mutum yayi alwala ya zama mai tsarki kuma yayi alwala ba a ce mutum yayi sallar jana'iza bai da alwala bai da taimama a jikin sa to haka nan ana son tsarkin tufafi mutum ya tsarkake tufafinsa saboda ka in ya shiga ya ga ana sallar janaza tufafinsa da abin da sai ya hakura yayi wa mace addu'a ba tare da ya shiga cikin sallar da najasa ba in ya riga yayi da najasar to ba a cewa sai ya sake sallar ita sallar gawa ana yin ta ne idan akwai gawar a gaban mutum an dauke gawa shikenan ba wanda kuma zaka yi wa sallah a lokacin, amma yana da kyau mutun ya sani cewa sharuɗan da ake bukata na alwala da tsarki a cikin salloli na nafilfilu da na farilla, haka ake bukatar sa a sallar abin nan, sallar jana'iza.
To ne kuma yake cewa menene ingancin maganar da ke cewa mamaci yana sanar da abin da yake faruwa tsakanin iyalansa da abokansa, kuma yana yin farin ciki da bakin ciki da abin da yake faruwa?
Abin da yake faruwa a rayuwar barzakh ce rayuwa ta kabari kafin tashin alkiyama, zaman da mutane za su yi kafin a tashi alkiyama. Rayuwa uku ce, akwai rayuwar mutanen duniya wanda muke yi, sannan mutum ya mutu akwai rayuwar da zai a barzakh, sannan kuma bayan wannan rayuwar an tashi mutane an musu hisabi, an aljanna sun je aljanna, in mutum sun je wuta, akwai kuma wannan rayuwa ta ranar alkiyama. To kowace rayuwa akwai khasa'is dinta, akwai abubuwan da take da su wanda ta sha bamban da sauran rayuwa da sauran dangogin rayuwar guda biyu. Don haka rayuwar duniya ba ita ce rayuwar barzakh ba, rayuwar barzakh kuma ba ita ce rayuwar abin nan ba. Rayuwar barzakh da rayuwar alkiyama dukkan wannan gaibu ne, duk wannan yana karkashin gaibu, wato wani abin da dan adam bai sani ba sai abin da aka sanar da shi. Don haka ba yayuwa ka tabbatar da cewa abu kaza zai faru, yana faruwa ga mutum a kabarin sa, sai idan nassi ne ya zo da bayanin cewa abu kaza yana faruwa ga wanda yake mamaci. In nassi bai zo ba, to gaibu ne wannan, babu kuma wanda ya san gaibu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, wanda yake sama da wanda suke kasa ba su san, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Don haka babu wani nassi da ya nuna cewa mamaci da yake cikin kwance a kabarin sa yana sanin duk abubuwan da suke faruwa a cikin iyalinsa ko cikin abokansa ko kuma wani abu da ake yi a duniya. Shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kaga hadisi ne yazo ya tabbatar da cewa Allah ya wakilta wasu mala'iku masu yawo a doran ƙasa, suna isar masa da salatin wanda suka yi masa salati, ba cewa akai duk inda kake kai salati zai ji ba, cewa kai mala'iku ne suke isar masa cewa wani dan wane ya maka salati, wani dan wane ya maka salati. Saboda kai inda a ce mutum yana sanin abinda yake faruwa a bayan ƙasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai san wannan, kuma baya buƙatar sai an sa wasu mala'iku suna isar masa da salatin al'ummarsa. Saboda haka ko a ina kake kaiwa Annabi salati, to waɗannan mala'iku su ne suke isarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salati, cewa wani dan wane ya maka salati, wani dan wane ya yi maka salati. Don haka babu wani nassi da yake nuna cewa mutumin da yake kwanciya a kabari yana sanar da me yake faruwa a gidansa ko a cikin iyalinsa. Wannan wani abu ne da nassi zai tabbatar da shi, kuma nassukan da ake da su suna saba ma wannan abin da ake faɗa.
To sai wanda yake cewa yana son ƙarin haske dangane da hadisin Ummu Aisha da ke cewa mahaifi ya rasu ya bar mata hatsi ɗan kaɗan, ta ɗau lokaci tana ci da shi, amma daga lokacin da ta auna sai ya ƙare. Yace shin za a fahimci rashin dacewar ƙididdiga da awo kenan a cikin hadisin?
Abinda hadisin yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha take bayar da labarin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya bar musu sha'ir, wato alkama sha'iri. To suna ci sai take cewa ita kuyangar da take ebo alkama in za a dafa, cewa ta auna, ta daga aunawa. To shine daga nan sai ya kare, sai take cewa da mun bar shi da har yanzu muna ci, da mun bar shi ba mu auna ba. Law taraknahu wa lam nukilhu la akalnahu ila al'an, da mun bar shi ba mu auna ba, to da har yanzu muna nan muna cin kayan mu. Malamai suka ce abinda ake nufi anan ba wai ana nufin ba kyau a rika awo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa kilu ta'abakum yubarak lakum fihi, ku rika auna abincinku da wato da mudu sai a yi muku albarka a cikin sa. To kaga anan wani hadisi abinda yake nunawa shine wato idan mutum yana da abinci yana ci yana kyauta da shi, kada ya zo yana ƙididdigewa yanzu nawa ya ci, nawa ya rage, wannan zai sa masa ruwa kuma zai cire masa tawakkali daga zuciyarsa. Inda yana ci yana bayarwa ba tare da tunanin ƙarewarsa ba, kaga akwai wani abu na tawakkali a cikin zuciyarsa, Ubangiji kuma sai ta sanya wa abin albarka. Amma da zarar ya fara ƙididdiga yanzu saura nawa, saura kwano nawa, saura, to kuma anan ya nuna cewa dabararsa ce za ta yi aiki. to sai ubangiji subhanahu wataala ya cire albarkar kuma daga nan shine abin da Aisha take nunawa shi kuma wancan hadisin na auna abinci abin da yake nuna cewa harkar kasuwanci saye da sayarwa in kuna harkar kasuwancin kayan abinci to yanzu ana aunawa ba kawai mutun yazo a bashi ba ba tare da ya san me ya saya ba ko kwano nawa ya saya ko kwano nawa aka bashi to in kuna aunawa to za a tsayar da adalci anan zai zanto ka bawo mutun abin da ya dace kai kuma ka karbi kudin da ya daidai da abin da ka bayar to sai go ubangiji ya sanya albarka a cikin wannan kasuwancin saboda ka awon da ake magana shi ne abincinka da kake ci kana sadaka da shi in kana aunawa ka san nawa ka bayar to wannan zai sa maka wani abu na ruwa ka rika jin cewa kai abincin nan fa yana raguwa ko ka rage abin da kake bawa wasu ko ka ba zai katar da bayarwar ko kaga kana da wasu dabaru da zaka iya yi wajen kaga abincin nan bai kare ba to kaga ubangiji sai ya cire albarka kuma ya barka da baraka shine abin da hadisin Aisha yake nunawa
sai wanda yake cewa mallan menene hukuncin wanda ya sanya wa kansa lakabi na sunan dabba kamar zaki da sauransu a musulunci kuma alhalin yana son wannan sunan
to kalmar zaki galibi duk wanda yake kansa zaki yana nufin jarumtarsa ba yana nufin dabbacinsa ba ba yana nufin halittar zakin yadda take ba da kafafuwa hudu da idanu jajaye ba yana nufin cin mutane da sauransu ba wanda yake nufi ba duk wanda ya kira kansa zaki abinda yake nufi jarumtar da zaki da rashin tsoransa da yadda kowa yake jin tsoransa so wannan ba wani abu bane tashbihi sunansa kwatance ne da zaka ga a musulunci ma akwai yanzu kamar sayyidina Hamza ana cewa Asadullah yana cikin lakabinsa Asadullah zakin Allah kaga asar shine zaki ce zakin Allah ana nufin jarumi ne sadauki ne wanda ba matsoraci ba haka mutumin da ya kira kansa zaki ba yana nufin shi ya dabba bane yana nufin shi wani ne wanda yake mara tsoro ne jarumi ne da sauransu so haka babu wani abu a cikin illa iyaka dai duk wani abu da mutum ya sa wa kansa ya zama yayi daidai da yadda abin yake kai zanto babban matsoraci ne wani wanda yake susu ne arena shi kuma yana kiran kansa zaki kaga ya zama abin tsokana ma abin dariya amma ba wani abu a cikin wannan
to wani shi kuma yake cewa mallan inda suke akwai wadanda ba musulmi ba yace to idan an zo za a share masallaci sai wasu daga cikin wadanda ba musulmin ba su ce za su zo su taya musulmi shara ko kuma tsaftace masallacin sauran kuma su tafi cocin su to shine yake cewa mallan me hukuncin musulmi su bari wadanda ba musulmin ba su taya su irin wannan aiki
ba wani abu in sun ce za su taya su su taya su ba wai an haramtawa wanda ba musulmi shiga masallaci bane ko yaushe idan akwai bukatar ya shiga din ko kuma zai yi amfani shigar tashi babu komai yanzu kuna misali kuna da masallaci masallacin ku yana bukatar wani gyara gyaran nan ko ba wanda ya iya shi sai wani wanda ba musulmi ba za ku ya dauko shi muku gyara babu komai dan ya shiga inda aka hana wanda ba musulmi shiga shine haramaini ba zai shiga Makka da Madina ba innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amhum hadha wannan sune aka hana su shiga amma ba wai ko ina na masallaci a duniya ba shi yasa zamu ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama an sha abin da daura kafirai suka zo ma su a samu Annabi sallallahu alaihi wasallama masallaci su je su zauna da shi a cikin masallaci Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daure su ba mata ibn Usal lokacin da aka kamo shi yana kafiri Annabi yasa aka daure shi a cikin masallaci kaga kafiri ne kuma an daure shi a cikin masallaci a cikin sariya a cikin dirkan masallaci shi yasa ba wai an hana shiga kafiri ya shiga masallaci bane abinda ba a yadda ba shine zanto ya shiga yayi shirka a ciki ya shiga ya bauta ma wani Allah Allah subhanahu wataala ya haramta wannan mutum innamal anna almasajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada masallatai ya na Allah ne kada ku kira wani ba Allah a cikin su ba kada ku kira wani da sunan bauta ba Allah ba saboda haka dan sun ce su taya ku shara shikenan su zo su taya ku babu wani abu wata ila jawo su ma a jiki kuna mu'amala da su yau da gobe sai kaga wasu ma da shi za ku rika sallah nan gaba
to ne ke cewa mallan menene ingancin bude taro da kuma rufe taro da addu'a da ake yi yawancin tarukan ma yanzu yace dan ya inganta wace addu'a ya kamata mutum ya karanta idan an umarce shi yayi addu'ar budiya ko kuma rufewa
to bude taro da sunan Allah wani abu ne mai kyau Annabi sallallahu alaihi wasallam zai hudu ba yakan bude su da sunan Allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونن أبن دي كي فلا أتكي يا قنش الدعاء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونكاغا الدعاء تي دي كي إنزيبو لحلوب بنسا كو جواب بنسا النبي صلى الله عليه وسلم كمين لزوتك عديسن عبد الله إلى عمر إنا تكن سنة النسائي دي وننسا yake cewa duk sanda muka hadu muka zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo rabuwa Annabi yakan yi addu'a Allahumma aksib lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matta'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana hazuwa karshe addu'o'i ne Abdullahi dan Umar yake cewa da wahala mai majalisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a tashi bai rufe mana da wannan addu'ar ba kaga yana nuna cewa ana rufe majalisi da addu'a saboda babu laifi dan an mai jawabi ya bude da addu'a duk da cewa ita addu'ar farko ba kamar ta karshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rufe da addu'a da wannan lafazin in mutun ya riki wannan sigar ta addu'a ya riga rufe majalisin sa da ita ko kuma wani da ya rike yake rufe majalisi da ita wannan babu komai tare da kuma kafaratul majlis wanda aka sani subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wana ita ma kafaratul majlis ce wanda ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake rufe majalisi da ita saboda ka ba wani abu bane daidai yake da matsala a addinance duba da cewa yana da asali cikin ayyuka na annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallan shin ya inganta cewar an hana kashe dabbobi irin su alhuda-huda da kuma kudan zuma da tururuwa
a dukkan wata dabbar da ba cutar da kai take ba baya halatta ka kashe ta alhuda-huda da kudan zuma waɗannan duk dabbobi ne waɗanda suna da amfani haka kawai kaje kana kashe kudan zuma haka kawai wannan ba shi da kyau haka nan tururuwa ita ma in dai ba cutar da kai take ba dukkan wani abin da zai zama mai cutarwa gare ka ya halatta ka kashe shi in tururuwa misali ta zanto ta yadu a tsakar gidanka ko a falanka baya da kai iya dole ka sa mata magani na zai iya kashe ta wanda ta rayu kuma ta bar gurin wannan duk babu laifi a kuda kawai ka zama kai aikin ka bibiyar kuda amma in ya zanto yayi yawa a guri zaka iya kashe shi saboda duk wani abu da zai cutar to ya halatta a kashe shi duk wani abu da zai cutar da mutum ya halatta ya kashe shi abinda duk ba zai cutar da kai ba tsuntsu alhuda-huda yana yawo kaje kana kashe shi wannan bai halatta ba gadangaru suna yawo a abinda unguwa ka rika kashe su wannan bai halatta ba amma in suka yi yawan da za su cutar da kai suna shiga su fada maka cikin abinci su fada maka cikin gari da waye kaga anan ka kai wani matsayin da dole ka dau mataki da zai rage maka cutarwar su saboda abinda aka yadda a kashe su ne alfawasiq annabi ya kira su alfawasiq yake cewa ana kashe su koda a cikin harami ne ko ba a cikin harami ba ana kashe alkalbul aqur kare mai cizo ana kashe alhayya wato maciziya ana kashe alghurab wato hankaka abinan hankaka ana kashe alhida shirwa ana kashe alfara wato bera duk waɗannan ana kashe su saboda mai saboda su waɗannan masu cutarwa ne shi ma kare ba kowane kare ba alqalbul aqur kare wanda yake mai cizo kare wanda mahukacin kare wanda duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ko ina ba a gansu a kashe su ana kashe kunama da ganta a kashe ta to wannan su ne nassi yazo akan cewa saboda su ko ina a matsayin masu cutarwa ne irin su tsaka duwana ana kashe su amma ba nassi yazo a kashe ba to in ba sun cutar ba to ba a kashe su
to sai shi kuma yake cewa mallan shin bayan mutum uku da ya halatta su rike kare a cikin hadisi yace akwai wanda za iya yin kiyasi
duwana abinda karen ya zama yana da amfani misali a ce karnukan da police suke amfani da su wajen shako masu dauke da miyagun laifuka kayan laifi kamar kayan maye kamar su cocaine ko kuma makamai ko ba mabamai wannan ya halatta kaga ba gadi bane ba farauta bace ba kiwo bane ba sa cikin ukun da aka fada amma kuma wani abu ne mai amfani tunda shi ma ya kama da gadin wadanda za su karnukan da za a farauto wadanda suke dauke da miyagun kwayoyi kaga yayi kama da tsaro hakanan wanda suke dauke da makamai ko bama bamai kaga yayi kama da tsaro saboda duk a iya yin amfani da karnuka anan bai haramta ba su malamai sun ce duk karin da aka yi masa ma wannan training din duk da an hana sai da kare amma in ya zama an masa training din da zai iya yin wannan aikin da karnukan police suke yi to za a iya sayar da shi ba shi aka sayar a matsayin shi na kare ba an sayar da training din da aka yi masa ne tunda sai an kashe kuɗi kafin a samu wannan training din
to sai shi kure ke cewa malam iya matsayin daga sauti da karatu a tare yayin da kowa karatun shi daban yake yi
abin da dai ba a so kada ka hana wani karatu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku rika can dagawa mai dan uwansa murya a karatu ma'ana ga yanda nake karatu kai kake daga murya zai hana ni kuma nawa karatun zai hana ni tadabburi zai hana ni fahimtar abin da nake fahimta amma yanzu misali kamar makaranta allo misali da yara suke haduwa su yi karatu kowa da allansa kowa bai damu da karatun kowa ba damun karatu ne na su haddace ba karatu ne ma na su yi tadabburin ayoyin da suke karanta su san me suke karanta ba wannan dan kowa ya daga karatu an yi a rude wannan babu wani abu amma a masallaci mun hadu nazo kazo sallar juma'a na dau qur'ani ka dau qur'ani wancan ya dau qur'ani sai wani ya daga muryar sa ko su ya daga muryar su saboda suna karatu to wannan nabi ya ce kada ku yi haka
to sai sako na gaba wanda yazo daga wanda yake cewa dan Allah mallan abokai suna iya hada kudi su yi wa abokin su da ya mutu wato ri jabir tsatsai da niyyar ladan ya kai wa abokin nasu da ya mutu a matsayin sadakatul jariya
wannan bisa ra'ayin malaman da suke ga sadakatul jariya bata takaita ga da ga uwansa ga iyayensu ba suna ganin babu komai sadaka duk wanda yayi ta zata iya kaiwa ga wanda akai domin sa shine ra'ayin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa mutun zai iya ba wai lalle sai da tsakanin da da uba ba da haka ko ƴan uwa ko abokai za su iya yin wani abu na sadaka ga wani mamaci wanda suke son Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kai masa lada
to sai wannan yake cewa lokacin da ake sallar gawa sallama biyu ake yi ko kuwa guda daya sanan ya halatta mutun yayi wa iyayensa addu'a lokacin sallar gawar bayan ya kammala yi wa mamacin
sallama ana yin duka biyu ana yin daya duk da cewa yawanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin daya amma ya halatta ayi biyu din ma yazo a anasi wanda yake wa mamaci sallah shi mamacin yake wa addu'a da cewa a cikin addu'o'in da ake wa mamaci akwai addu'o'in da sun shafi kowa da kowa akwai addu'o'i da suke shafar shi wanda yake da rai da waɗanda ba su da rai duka yakan shafe su Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa hadirina wa zakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina wa zakarina wa unsana duka ga wannan addu'a ce da bata takaita kan shi mamacin ba Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu kaga wannan kanku kuke yi wa addu'a saraka in irin waɗannan addu'o'i ne babu laifi amma mutun ya yanke daga addu'ar da ta shafi addu'o'in da ake yi wa mamata ko ake sallah mutun ya koma yana yi wa iyayensa kuma ga gawa a gaban sa amma kuma iyayensa ya koma yana yi wa addu'a wannan ya saba makasudin ita sallar jana'iza dan uwanka ne a gabanka kake masa addu'a sai ka yanke ka koma kana yi wa iyayenka ka bashi shi wanda ka zo ka tsaya a cikin sa sai ka bari in ka gama masa sallah iyayenka kuma kowane lokaci ka cikin sallar ka ruku'un ka sujjadar ka a tahiyar ka duk kana iya musu addu'a wannan dama ce wacce take a bude kana da ita kowane lokaci bai kamata ka katse wannan kuma ka shigo da wata ka katse addu'ar da zaka yi wa mamaci baka shigo da wata wadda kana da damar ta ko ina in kai haka ba ka rusa makasudin da yasa aka ce a tsaya ai masa sallah a lokacin
wannan yake cewa malam idan mutun ya sayi offer ta aikin gwamnati menene matsayin wannan aikin nasa
wannan ita kadai ce tambayar sa ko akwai kamar naji akwai
ita kadai ce shine maganar addu'a ta da zai yi bayan ya kammala yi wa mamaci wannan yake cewa malam menene hukuncin mutun ya sayi offer ta gwamnati kuma me matsayin aikin nasa
bayan asali aikin gwamnati akan yi wa mata ma'aikata ko wanda za a dauka aiki interview ne a duba wanda ya cika sharuɗa ya cancanta a dauke shi wannan shine asali lalacewar kasar mu da lalacewar tsarin gudanar da ayyuka shi yasa ake ma sai da offer a je a sayar da ita ga waɗansu waɗanda ba su cancanta ba ga waɗanda suka cancanta nan su kuma sun rasa aikin saboda ba su da kuɗin da za su saya to abin ya zama ruwan dare sai da duk wanda zaka ganshi da aiki hannunsa galibi sau tari wanda ya saya ne ko aka saya masa galibi wanda ya saya ne shi da kudin sa aka karba aka bashi ko kuma wani ya saya ya raba zaka an ce in manya manyan in majalisu sukan sayi office da yawa su zo su rarraba a constituency nasu saboda su zama sun yi wani abu na aiki da za a ce sun yi to kaga irin wannan abin da zaka duba shine abu biyu na farko dai kada ka yadda a kwace offer wani gashi nan ya cancanta da sunansa a kwace a canza a saka wannan in akai haka kai zalunci karara sannan kuma kada ka yadda ka karbi offer din aikin da ka san baka iya shi ba aiki ne da za a saka amma kai baka iya aikin nan ba kamar misali a dauke ka a matsayin malamin makaranta kai kuma kai karatun da zaka karantar ba a je a baka ƴaƴan musulmi ƴaƴan al'umma ka tsaya kai ta wasa ko kai ta abubuwa na shirme baka iya karantar da su ba saboda kai zanto aikin da za a baka aiki ne da zaka iya yin sa ka san cewa duk albashin da zaka karba ka karba albashi da ka cancanta ba albashi ne da ka karba wanda bai cancanta baka cancance shi ba to in waɗannan sharuɗan suka cika babu laifi tunda babu yadda kai iya ko ka zauna ba aikin kana ji kana gani wataƙila offer din ta tafi ma gurin wani wanda bai cancanci ta tafi hannunsa ba to kaga anan wani abu ne da baka da yadda ka iya ya zama na mukrahun akaka la batal to anan sai ka bayar da kuɗin ko an sai an baka karba amma da sharadin kai ya zanto ta wani ci kana sani aka kwata aka baka wannan bai halatta karba
to malalai saka da alkhairi wasu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wani sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0145 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook to madadin shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.